nan fahimtar akan wannan. Waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar. Sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani. Suka keɓance wannan kadai da sauransu. Akwai kuma waɗanda suka haɗe. Yanzu a nan gurin ina ba mu gamamman abu, idza da ali qaumin ala qaumin. Kar ku damu, akwai hadisan da su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin, ma dun naka na daita nan gurin. Da za ku yi shiru mu je ƙarshen menene al-qanut din, tunda yanzu ko rabin al-qanut din ba mai wata ba. Kun gane ku? Wannan dai hadisi Annabi na yin al-qanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka, kuma a cikin dukkan salloli guda biyar, kuma hadisi ne sahihi. Yana yi a bayyane. Na'am. وعن سعد بن طارق الأجلعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. عن كربو حديثي دقى سعد بن طارق الأجلعي shi Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i kala yace qultu li abi, na ce da mahaifina, ya to ya mahaifin nasa shine Tariq al-Ashja'i kina, innaka kad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kai ka taba yin sallah bayan annabi, wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr, wa umara haka bayan umar dan khattab, wa usman wa ali duk kai sallah bayan waɗannan annabi da halifofin sa hudu. Afakanu ya kanutu na filfajiri, shin sun kasance suna yin alkanutu a sallan asubahi? Kala sai ya ce ai bunai, ya ce ya kai ɗana muhudas, ai wannan bid'a ne. Muhudas kadaggen abu ne, yin alkanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya, ya ce wannan bid'a ne. Wannan hadisi da wafin kamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud, tun banda Abu Dawud, wato yana nufin Imam An-Nasa'i, wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal, haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin, haka al-Imam Tahawi, hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa, keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alkalu a cikinta, wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik, wanda yake cewa annabi bai guje bayan al-qanut a sallan asuba har yabar duniya, wanda kuma ya tabbata hadisi ne mai hadisi ne dhaifi. Al-qanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne, yanzu kafin mu je mu samu na al-fajr, kafin mu samu kana al-witr, shine al-qanut na nawazi, idan wata musiba ta sauka ko idan yayi na tunyuwa waɗansu addu'a, to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini, baya keɓance asubahi ita kadai, kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana, kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga ruku'i. Kun gane ku? Wa an al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu annahu qala allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatun aquluhunna fi qunut al-witr. Al-Hasan ibn Ali, Allah ya kare da a gare shi, yake cewa annahu qala yati allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatun, annabi da mun tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi, aquluhunna fi qunutil witri, waɗanda zan rinka karanta su a al-qanut na witri. An gane ko? Wato idan ka zo shafa'i da witri, idan ka zo witri da raka'an karshe, to za ka yi al-qanut. Wannan ya tabbata a cikin sunna, annabi yana yi, ko da yake ba kullum ba, ba koyaushe ba. Wata rana yakan yi witrin sa haka nan ba al-qanut, wata rana ya yi al-qanut. To idan ya tashi yin al-qanut din, ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai al-qanut din ya faɗa. Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma atayt, wa qini sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayta. Rawahu al-khamsatu. Wa zada Tabarani wal Baihaqi, wa la ya'izzu man adayta. Zada an-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih, wa sallallahu ala an-nabiy. Wa sallallahu ta'ala ala nabi. To wannan shi ne ma kuma warkaswa daga azaba, warkaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani fi man tawallai, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu. Wa barik li fi ma atai,
ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya, ko na yaya, ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki. Wa qini sharra ma qadaita, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka. Wa innahu la yadhillu man walaita, lalle duk wanda ka jibinci nauyinsa ba zai taba kaskanta ba. Wa la ya'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu. Wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girmanka ya bunkasa. To wannan shine daidai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan. Wannan alkanut mutum, wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alkanut na cikin wutri. Kun bayyana da kyau, idan mutum yazo sallar ta fayi da wutri, a wutri din zai karanta wannan. To bambancin wancan alkanut na kanzu da wannan, wancan ana yin sa bayan ruku'i, amma alkanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i. Shine abin da yake tabbatacce. Duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan. Kun bayyana ko? Kiyasin sa kawai suka yi, amma ba nassi ne nuna haka ba. Wa bi riwayatin sahihatin Ibn Khuzaimah bi ziyadati la man jalinka illa ilayka, akwai wata riwaya tabbatacciya wadda malam bai kawo ta anan gurin ba, bayan ya ce tabaraka rabbana wa ta'alaita, sai kuma ya kara cewa la man jalinka illa ilayka, la man jalinka illa ilayka, ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka, sai dai a koma zuwa gare ka. An bai ta ku, wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare shi, dan ba inda zaka je ka guje masa kuma. Me kace mala? Wannan kari da ake cikin sallar alkanut, ko cikin wato addu'o'in alkanut, sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin waɗanda suka inganta, banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ijtihadi ne na malamin su kare kalmomi, waɗanda suna ganin jaizanci tunda sallah wuri ne na addu'a, in ka roki wani abu matukar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Waɗansu suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita, karka kara wani abokai, dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne. Abin da duk zaka shigar na addu'arka zai fitar da dukkan wannan kalmomin. Waɗansu kalmomi ne mujmala a dunkule, ma'anonin su suna fashe da yawa, in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matukar ƙwarai da gaske. Ba na ce ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne. Bana ce ku yi haƙuri ba, zama karanta daga wani littafi. Wanne bai haƙi yan Ibn Abbas? Hadisi ya ce da Abdullahi ibn Abbas qala, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subh. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qunut na sallan asubahi. Saura da ni, sai ce wa fi sanadihi dhafun, wannan hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka shafi wannan babin, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa, dan ya zamanto izinar cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza, to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba. An gane ko? To dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin billah billah dake dake. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, al-qanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi, Sheikh Al-Albani ta al-qunut fi salawatil khamsi lin nazilati, yin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar, lin nazilati, dan wata musiba da ta sauka, a iya ko ba za a yi ba. Sai ta kawo hadisi, wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi ar-rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, qanata fi ar-rak'ati al-akhirati, yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i, yaushe bayan ya dago daga ruku'i. Idza qala sami'a Allahu liman hamida, bayan ya ce sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ya karanta wannan al-qanut. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi. wa kana yajharu bi du'a'iki, ina tambayar da zuwa ne ke ta zai a bayyane ko a sirrance, wa kana yajharu bi du'a'iki, annabi ya kasance yana bayyanar da wannan alqanut din a sarari aji. Wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya ruwaito, haka Imam Ahmad bin Hanbali. Wa yarfa'u yadayhi, bugu da ƙari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan alqanut din. Wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam al-Tabarani suka ruwaito da sanadi sahihi. Wa yu'minu man khalfahu, kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din. Ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim an-Naisaburi duk sun ruwaito ta, kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin nazilati, kun fahimta ko? Idan wata musiba ta sauka, ko idan annabi ya so ya addu'a alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya, yan uwan musulmi da suke Albania, yan uwan musulmi da suke Philippines, da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa, mai musu addu'a a cikin alkanun, a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta. Kuma zaɓi alkanun din nan ne bayan an dago da garkuwa, haka ne ko? Bayan an dago da garkuwa, kuma liman zai yi karatun alkanun din a bayyane, kuma mu a bayan su ce amin, duk ga hadisan annabi sun tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa suka keɓance, suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu, wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi, shi kuma yace za a yi. Saboda haka ko da lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu, wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan, wani lokaci ka kawo na waɗannan, wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya. Abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin alkanu a cikin dukkan nazila. Amma maganar ba za a yi ba akan nazila, galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Da haka sai Muhammad Salih al-Saimin ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba. An bayyana wannan da kyau? To. Ina zuwa, ai ban karasa ba. Wa kana yaqnutu fi salawati al-khams kulliha, yana yin alkanun ne a cikin dukkan salloli guda biyar. Wannan riwayan Abu Dawud kenan da Daru Kutubi. لكنه كان لا يقنط فيها الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم فربما قال daga cikin irin abubuwan da annabi rinka fada yana cewa Allahumma anjur walid ibn al-walid wa salma ibn hisham wa iyash ko ayyash ibn abi rabi'a Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina kadini yusuf Allahumma al hayyat wa ri'lan wa zakwan wa mutayyatu asati Allah wa rasulahu cikin irin abin da annabi rinka fada thumma kana yaqulu idha faraga min al-qunuti idan ya kammala alqunut din sai yace Allahu akbar fa yasjudu sannan sai ya tafi sujuda. An gane ko? To wannan alqunut kashi na farko kenan. Alqunut kashi na biyu kuma na witri fa kana yaqunutu fi raka'a fi raka'atil witri ahyanan, yakan yi alqunut a cikin raka'a ta witri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan. Wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, ina tambayar ka ta tsaro. Wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne. Wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra, haka Imam Ahmad a cikin Musnad, haka Imam at-Tabarani, haka Imam al-Baihaqi, haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin, haka Ibn Manda a cikin Kitab at-Tauhid din sa, dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallan witri ko a cikin raka'an witri yana yi ne yace kafir ruku'i la ba'da ruku'i. An fahimta ku? To kaga shine an sa tambayar ka ta tsaro. To da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin witri. Yanzu kenan alqanut irin nawa muke da shi? Biyu. Imma alqanut inda nazila, imma kuma alqanut na me? Na witri. Wannan su kadan tabbatattun alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam. Imam zai daga hannu ko ba a shafawa. Daga hannun kawai za a yi, idan ya gama sai ya sauke, shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam.
Malam, daga rubi a kan gudunar da nazira, kuma bayani idan zai yi addu'a ala kauli.
Eh.
Kaga akwai bayanin da sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin alkawari suke cewa kar a yi alkawari a ranar jila sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta fadara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa to idan ya zama tutar da shahada ce idan mutum ya yi kaman ya tura wannan matsayin wannan shahada kenan ko kuma ya tsammana waɗannan bayanai guda biyu sai a
tambaya sai mai kyau cewa idan annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi wannan hadisi da ta cire daga annabi yace da can annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so to idan aka ce ayal kanu dan Allah ya dauke ta kuma kin kamar ba aya ture wannan abin nan din ba abinda mutum idan mutum yace maka wannan sai ka ce da ce a cikin alkanu me ake yi addu'a addu'a mai tace shi ne abin da za su ce maka addu'a ibada ne lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba domin cikin waɗanda annabi ya yi alkanut a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta addu'ar annabi an karɓa kenan da an karɓa addu'ar da ya musu ta alkanut da za su musulunta da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta kamar yadda ku to da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta da haka Allah yake cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masal ya gafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima duk abin da annabi ya an yafi masa amma tare da haka sai ce fa alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wannan zunubi yake da shi bayan ya yafi masa ashe ibada ce kun fahimta da kyau ibada ce kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan ya shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan ka alƙalu tun dole sai ya mutu ijtihadin sa kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen to wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana bashi lokacinsa yanzu idan ka zo kan matsala daya kace duk abin da ka taba sani a matsalan sai ka faɗa sai kullum mutsaya kan hadisi da yake zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani tambayo sai zunguro to sai ji sauran wata rana sai wani ƙara zungurowa sai ji sauran to haka al'amura suke tafiya a wancan munasaban kitabut tauhid ne yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato fada da magana ta fiqh batun da magana ta tauhidi kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqh muna kokarin ya zame mu fayyace abin da ya fi littafin tauhid din kan mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh to haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka zama matsa nan ba za mu fita daga can gurin ba sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an fadi ina ba ta ga fahimta wa alaikum assalam dangane da
bukin dai wannan aya din da bangaren tambayar sa malam na kan kika man maza akwai maza haba guda maka maza da Imam Ahmad
eh
da ba kai shi ba 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 za a yi alƙalin sun ba kuma to zan wada sai ta kake yin amma shi
shi ne ai
kamar yanzu shi ne karan na dubu to asar maka dawo ya kuma kenan shi
a'a idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili wani ne fi karfin dalili shine kawai magana kowa zai iya yin ijtihadi cikin malaman nan kowanne mujtahidi ne in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa duk wanda kake ganin dalilin sa ya linjaya ya fi karfi sai ka bi wannan shine magana ko da ɗalibai Imam Malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bari fatawa ba so da fatawoyin Ibn al-Qasim sun saba wa Malik sai yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawoyin Ibn al-Qasim ba ne Imam Malik din bane ba amma yanzu za ka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littafin da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu zahir din bayanai kaga littafin az-zakhira na Shihabuddin al-Qarafi juzi 12 ne akan mazhabin malikiya ne a cikin kitab idan na ce qala fil kitab ne shiru ina nufin mudawwana kenan yace kitab kai ka ce qur'ani qala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan
idan nace kaza ina nufin kaza kenan, zai kawo magana Imam Malik ya kawo magana Shafi, yace dan Shafi yayi karatu wajen Malik, ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin manne. Yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne, ahadasun da me da asbab, to ahadasun din nan sune me albaul da alghaiz da me ahad da me da almazi da me alwali da me kuma shikenan sun kare. To asbab fa annaw mutaqilu dawai dawai da karata. To idan ka koma cikin zattera sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne, kuma malikiya yake guda 25 kuma malikiya, kuma yake jira su dai bayan daya har sai ya kai maka su kai. To kaji kenan, ashe har yanzu kan muka gani, wato ashe san yana baya kenan, mun girkar sa amma san yana baya. Saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su, kullum mai tsarkon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi. Wannan shi ne riban ilimi, ka gane abin da yake daidai kai aiki da shi, kuma har kullum ka gane daidai. To kuma ba dabaranka bace ba, gaman ka tarne daga Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba dabaranka bace ba. Kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba, ba dolancinsa bane ba, sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai. Kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi, sai daga baya kaga wani magana da tafi shi karfi, adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin, kuma adalci shine wancan littafin karfin mun na masa magana, ka bada maganar magana yayin wannan ai ba da dalili, ai wani ma da yace kaza ba da dalili kaza, wannan duk bai dace ba. An fahimta ko? Allah shi mai gaban ka cewa me wannan shawara ce mai kyau. Matsala ta shi ne ina da zafi wajen aron littafi. Abin da ya faru shi ne tahaddusan bi ni'mati Allah, ba wai alfahari ba, tahaddusan bi ni'mati Allah. Yana daga cikin abin da na matsa da shi a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu, duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya, ko me na samu. To wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu sakan wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba. Yanzu misali Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37, kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 10,015. To inda na bari sai na zo na saya, ya za a yi kenan. To kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi ɗaya daga cikin wannan balam guda 37, idan ya je batar maka da shi yanzu wannan ya zame maka kaya saura, ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya ɗin. To wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci. Amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne a yi mu rinka muzakara tare da ku. Na iya ba mutum aron littafi zai lefo wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba, duk wannan na iya faruwa. Da izinin Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari. Duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take, sai da hankali hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan guda hankali hankali, don saboda murka amfana da su gaba ɗaya insha Allah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. An karbi hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku ya tashi yin sujada fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kar ya duka irin yadda raƙumi yake dukawa. Walli ya za a yadaihi qabla rukbatayhi, lalle ya daura hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa. Yayi ko akhrajahu salat, malaman hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi. Ibn Hajar yace wa huwa aqwa min hadisi wa il ibn Hujr, wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin wa il ibn Hujr. Wanne ne hadisin wa il ibn Hujr? Gashin ne na tafiya shi wa il ibn Hujr yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, naga annabi tana da amince tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, yace idan annabi ya tashi sujada yakan tura gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa. Akhrajahu al-arba'atu, yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Sai yace fa inna lil awwali shahidan, hadisin farko banda wannan din, hadisin Abu Hurairah kenan, shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi Ibn Umar daga riwayan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. صححه ابن خزيمه ابن خزيمه يا انغنتاشي وذكره البخاري معلقا امام البخاري يا كاوشي اما زين حديثي معلق موقوفا كما يا دنگنتاشي زوا ga ibn umar bai ce annabi ya ce ba dan haka ne hadisin abu hurairah shine ingantacce wannan hadisi na wa'il ibn hujr dhaifi ne abin da yake tabbatacce idan zaka idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan guyoyinka ba guyoyi ake farkawa ba hannu ake farkawa sannan guyoyi wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yake akai guyowa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wannan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan ai a fara kai hannu wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah akan wannan
ya kusa fara kai Allah ya kafin guyoyi
Allah kamar shi ne da kuma yake abu a cikin abu. Ai mun buga misali je ne ko sai farin jiko? Muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda raƙumi yake duka. Idan raƙumi zai fara kaiwa mai wata gwiwa wata gaba yake fara kaiwa ƙasa. Gwiwa. Gwiwoyinsa yake gurfana da tsoka. Sai annabi ya ce kar kai haka. Wato kai ne za ka fara kaiwa kenan? Annabi za ka fara kaiwa. Wannan mas'ala ba wai so ba ta zo ba ta zo ba ce ba mas'ala ce tsohuwa sai Ibn Taymiya sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan guyuwa ake farkawa musamman wanda ya zafa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadith sirr al-ibad shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin guyuwa kafin hannu shi a fahimtar sa kenan amma shi jihadin sa kenan gashi malamai sun saba masa na'am Eh hadisi muallaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi muallaq a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya imma tun daga farko har ƙarshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi Imam Bukhari da malaman sa kamar su Abul Yaman kamar su Musaddad da sauransu a maka yace haddathuna musaddad an gane ku sai ya kawo malamin musaddad ya tire musaddad din ya zama muallaq kenan haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi yace qala rasulullahi ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama muallaq kenan shine Imam Suyuti yake cewa ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirihi muallaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine muallaq وفي الحديث ذا كثير فالذي أتى به بصيغة الجمع خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه يتجي حديث معلق ينا ديوة أتجي سيه البخاري أما سيجي كشي جوني إما دي إمام البخاري يكاوشي بصيغة الجزم دصيغة ودك ينون تبت يتجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال كذا imma kuma ya kawo shi bi sigati tamrizi wato siga da ke nuna rashin tabbas yace ya ruwaya an ruwaito annabi ya ce kaza kila an ce wai annabi ya ce kaza hurkiya an hikaito wai annabi ya ce kaza to wannan ita ce sigati tamrizi wajen malaman hadisi siga ta rashin tabbas wajen bada labari abinda kake kila wato kila wa kalle kenan ba tabbas to duk hadisi muallaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi بصيغه الجزم دقيقه تثبت يتي قال رسول الله كذا تو wannan kuzai sihhatahu an al-mudaf an qa'ida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari ka fahimta da kyau wa ghayruhu ne kawo ba da sigar jazm ba bi sigar tamridi da'if to wannan hadisi da'ifi amma wala tuhinhu bai zama da'ifun shadid ba da'af wato ghayru shadid kenan wannan shine abin da Imam Suyuti ya tabbata cikin al-Baiti Suyuti fi mutalaq al-hadith wannan na karanta muku baitocin su eh dan gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen miki a daga sujada ya danganci na zaka ba haka bane ba, idan zaka tafi raka'a ta uku ne ko zaka tafi raka'a ta biyu kaga an halatta maka sunnatul istira'a ko wanda ai zaka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen sati annabi na dogara ne da hannayensa guda ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira al-ajnu hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya dora su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi ka bai tashi eh tunda daifin ne gari shadid duk daifin da zan daifin sa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi idza taqawwa bil mutaba'at wa shawahid idan ya san mutaba'at da shawahid
kana ya kuma shawarin Buhari ne
ba eh
kuma wani waya ta ma
eh ta yi aure shi bai cika sharadin sa ba shi ba wani Buhari a cikin sahih Buhari fa kaida ce yabu daban wanda bai bita cikin sunan littafin sa ba ba wai ko hadisi da inganta ya kawo ba ko ya inganta sai an cika sharadin sa shi akwai sharadda da yake da ya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wa wannan to ba dai cikin sahihi ba ya ya kawo cikin adabul mufrad ya kawo cikin juzul qira'a khalfal imam ya kawo cikin at-tarikh al-kabir ko at-tabir ko al-awsat da sauran littafin sa amma dai ba zai kawo cikin sahihi ba
Allahu
akbar
wannan hadisin
da yake eh ba ne kuma wannan wannan ba ma bai bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin muallaf din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihata sahihi ne andane ko wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama agwiwar hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna ala yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa aqada 53 sai ya kulla 35 wani kirgine a wajen Larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla 35 ya ne 35 eh sai ya kulla 35 yadda suke kulla 35 shine haka idan mutum ya maka haka wato 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tahiyya wannan dan yazo na miƙe wannan na haka ya kulla nawa kenan 35 wa akada 33 wa tara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yatsun sa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imam muslim ya rawaito wa bi riwayatin lahu a wata riwaya ta imam al-bukhari wanda ba wannan ba sai imam muslim kai wanda ba wannan ba qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsun sa gaba dayan su wa ashara billati talil ibham sai nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al-ibham shine wannan wannan kuma sababa wannan al-wusta wannan al-bunsar wannan al-khisar al-ibham wato idan ya kame yatsun sa gaba daya ya dunkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan shi ma ya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka eh zai karkar dan yatsun sa ko da yake anan gurin bai fada ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen miji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsun sa nan gurin malai yace tahrikul isba'i fi tashahhud karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana timfida tafin yatsun sa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwar tasa ta hagu wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hatukkanin su wa yashiru bi isbuhi allati talil ibham sai ishara da babban dan yatsa wanda yake bi ma wato manuniya wanda yake bi babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna yana kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke wadannan yatsun ya haka wannan yayi nuni da shi ya rinka kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi haka dan yatsa wato idan sana kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbuhi wa ba ibhamahu tahta isbuhi al-wusta wa ya kasance idan zai nuni da dan yatsun sa
to babban dan yatsa sai ya tsora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shi haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliku bihima halqatan wani lokacin sai ya yi zobe ko ya yi ƙawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma ya yi haka kuma dan yatsa hannu ne ya miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliku bihima kenan ya mayar da shi ƙawanya ko zobe ko da kewayen abu waɗannan kuma suna ɗaura haka manuniya kuma ya yi haka da ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa isbahu yuharrikuha yadru biha wa kana rafa isbahu yuharrikuha yadru biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsan sa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan motsawar shine malamai suka sabani dama da hagu ko kasa da sama yuharrikuha annabi yana motsa wannan dan yatsa din yadru biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya denawa har sai ya kammala dukkan addu'o'in sa da yake bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da ya sallama sannan zai mai da hannun sa yadda yake ya rike yan yatsun sa mai da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkadata ta fi tsanani a wurin shaytan sama da ka dauki guduma ta karfi yani as-sababa yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kana sallallahu alaihi wasallam ya faru zalika fi tashahhud li jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yan yatsun sa guda biyu wato sai sa yan yatsa guda biyu har kamar haka kenan guda biyu sai annabi ya ce da shi ashid mayyada ita daya wa ashara bi sababa yana masa ce haka zakai da daya zakai sai mutumin ya tamfarar da wannan din sai mayyada ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure ta haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jike su duka guda kun babban dan yatsa ka ɗora kan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manuniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance kayan nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma za ka rinka yin sama da kasa ne haka da shi wannan su malaman suka ce za ka yi dama da haguna da shi duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma za ka yi shi a dukkan tahiyya a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannayen su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan ciye su haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nike ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ku abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah السلام عليكم كيف أقول لي مكرن توتن بس كيف أقول شكرا هيا أقول أجياء إذن بكمان تابا سكين كراتون دمك يوجان الدؤر واتو دامك تان نبينا يوان كرن تاوا سكين ربويس سبحانك اللهم وبحمدك بنا كي ودى النبي كي يوان كرن تاوا سكين ركوئي لسجدة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك magana kan kalan rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko da zo wani bawan Allah yace ya abinci ko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kasir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka ga da kari wani lokacin a can ka wawu kari kamar yadda yake na buga mana misali da Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da Allahumma din ba da sauransu Allah ya rida mu zuwa ga abin da yake shi ne dai wannan yake cewa a
cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah. Gashi kuma hadisin annabi na cewa la tastalifu ala imamikum. Wato kar ku saba wa limaminku. To me ake nufi da kar ku saba wa limaminku? Idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta, to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan la tastalifu ala imamikum. Ba a nufin cewa la tastalifu ala imamikum tinniya, wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba wa limam wajen mai niyya, da haka dole ka yi irin sallar da shi zai. Wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya sun isa wadakar na cewa mai farilla na iya bin mai nafila kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla. Kuma abinda Al-Qadhi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ke cewa, akwai tanakuzi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba, kuma muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ya bi mai farilla, yace mun yi tufka da walwala. Yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila, dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba, kowa niyyarsa daban. To idan haka ne, idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla, ai nan ma sallar ba iri ɗaya bace, kowa niyyarsa daban. Ina ba da kun fahimta. Kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salma, wanda ke wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim. Hadisin Amr ibn Salma yaro ne ɗan shekara 6 ko 7, kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi. Annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida, in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani. Yace aka duba duk ƙauye mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani, kuma ni ne yaro ɗan shekara 6 ko 7, sai suka rada ni in zama ni ne limamin kuma salawat. Yace har ina sallah wani lokaci ma rigata ba ta da tsawo, idan na yi ruku'i ko sujada sai a rinka ganin al'aurata daga baya. Sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin. Yace sai aka yi karo-karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa. Yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci. Hadisin yana cikin Bukhari da cikin Muslim, sahabbai suka yi wannan. Da annabi ya ce liyumman nas aqra'uhum likitabillah. Suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irinsa, gashi yaro kuma ɗan shekara 6 ko 7. Kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila, su kuma suna farilla suka bi shi. Kuma da cikin Bukhari da cikin Muslim. Hadisin Mu'az ba sai mun sha mai tace ba. Ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf. Kun san salatul khawf, sallar tsoro. Ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida. Idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya. Idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru. To annabi ya tafiya ta kama shi ya zo za a yi sallan tsoro ta kasaru. To ita salatul khawf din nan tana da suffa daidai har guda 6. Ɗaya daga cikin suffofin shi ne wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana mai yi. Ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas a samu rabin sojojin su bi shi sallah. Idan aka yi raka'a ɗaya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam, su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'a da kansu, liman ɗin na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa don su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi. Idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa, su kuma raka'a ɗaya kenan suka yi. Idan ya zauna ya sallama, su kuma su tashi su yi mai su cika. Wannan ɗaya ce daga cikin siffofi guda 5 a 6. Ta biyu daga cikin siffofin, ya halatta liman ya kasa sojojin gida 2 ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka'a 2 cikakkiya, ya yi sallama su yi sallama a tafi, ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a 2 ya yi sallama su yi sallama. Lokacin da ya zo yana maimaita wannan tafiyar, shi ne yake yi nafila yake yi, su ko me suke yi? To kuma yi musu. Annabi haka yi wa sahabbai a sulhul Hudaybiya. To kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma? Da ga wata magana kuma. Ko kuma yi
sai ka musu sai Abdul bayan mun sallama magriba sai. Na tashi ne rafa'a biyu na tuna, kamar yadda aka yi sallama magriba sai.
Kowace irin nafila, mutlaqan nafila, kowace irin nafila, kowace irin nafila. Mai wannan tambaya da yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu, akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka? A cikin iyakar sani na babu wani dalilin shari'a da ya nuna haka. Abinda dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna, ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba. Wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan. Sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri, akwai wani dalili? Babu wani dalili da yake a haka. Za ka iya nafilar ka a inda kai farilla, za ka iya canjawa fil amr sa'a, amma i'tiqadin canja wurin yana da wani matsayi, to anan wurin rigima take. Amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa, wannan ba komai. Bayan an tago daga ruku'i, fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, akwai hadisin da ya nuna haka? Akwai. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu, wato yayin da yake yunkurwa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida, in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu. Wani lokacin sai tsaya haka, wani lokaci sai kara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci, bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba. Da aka gama sallah sai annabi ya ce waye ya magana da zu, sai kowa ya shiru. Waye sai ya magana da zu ne, sai kowa ya shiru. Da ya matsa ya ce waye magana, sai wani ya ce ni ne ya annabin Allah. Ya ce me ka faɗa? Ya ce abinda na faɗa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama shi kura kuna warsa. Sai annabi ce na ga mala'iku 30 da tsoriya suna rigingimiyawa zai daga rubuta ladan da za a baka. Dan ba manta ba, har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah, irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance. Karshen inda muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiyya. Yau kuma za mu tafi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal iltafata ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qal idha salla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه. أنكر بها حديثي لك عبد الله بن مسعود الله شكال إداء قريب. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina, ya waywayo gare mu musu habbai. Iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya waywaye mu. Fa kala yace idza salla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillahi, idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci, at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنسين لفظ انتهي لما زال الله صلى الله عليه وسلم يأمر تسها بيسر كفتا دا شن أبن سكي وصنع أنفاني دنو لفظي با ونبا إنسان يسال الله سيسر كسوا السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل كان النبي تي اغا ابين زكو فدا التحيات لله والصلوات والطيبات زو غرتي wannan dai ne daga cikin lafuzza na tahiyya wadanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyya ta zo da siga dai dai har guda shida, wannan dai ce daga ciki, kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu zamu karanto sauran daga cikin wani littafi kuji dan kuje idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurin mu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi, dukkanin su dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullah dan Mas'ud da makaranta za al-Tafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiya idan ita ce abinda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullah dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke fada wa huwa bayna zahranina muna fadanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan dare falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi kulna assalamu ala nabi sai muka rinka cewa assalamu ala nabi wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai sai mai assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai ka ce mai assalamu ala nabi saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka an bayyana ko duk da haka kuma wadansu malaman suka ce ya halatta ka fado cikin halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna at-tashahhud kama yuallimuna surata min al-qur'an annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani fa kana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمد عبده ورسوله كنت وانا اللفظ نسي شعب من دوجه وانا تهير عبد الله دم السلطان عباد هنا إمام مسلم يا رويتو haka al-imamu Abu Awana haka al-imamu Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-imamu Nasa'i a cikin littafin Sunan dan haka shi ma hadisi ne idan tace idan ka iya wannan kai ita ma ta yi na uku tahiyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يطيع أن أقول قال ابن عمر يتي زدت فيها نيسينك آل كلمر وبركاته ودى نزيتا لقو جمعنا صحابين واند شيكم يا جيتا نيبا جيتا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له anan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda naji ta daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da yau ko lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga abu musa al-ash'ari wato abdullahi ibn qais yace manzo allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu inda ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yace falyakun min awwali qawli ahadikum yazanto yana daga farkon abin da mutum zai fada a halin zama at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun bayyana ku tahiyyatu biyar ita ce wadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari yace annabi da kansa ya koyar da mu yace ku ce qulu ku ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيا تشد تكرشي ود أكجد جبايكين قائشة رضي الله تعالى عنها تشي من ذا الله يكو يد متهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودنن سوني تبتت نلفز زنكرات تهيا ودن دسك إنجنت دقبا جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم كون أيام كون بيهم كون بير كون جدا كون نوكي سكين ونن تهيا الكتاي أم فهيتكو annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada daya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi min sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai ya kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyana ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'ajabahu ilayhi sannan ya zabi abinda yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fiki wanda Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yake kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wancan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wancan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance meye hukuncin tahiyya cikin sallah abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan hukuncin tahiyya a cikin sallah menene hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina waye farlanta musu su ba su da wata wasu da cewa wani ya ji manzo Allah ce a'a mu mun ji manzo Allah ya ce kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya garyawa mai su gwanin hawa in huwa illa wahayin yuha da haka magana su tabbas ce cewa tahiyya farlanta wali muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala كان ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يرويت حديثي كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد يا كرم تدى واتو في صحاب ديوتي بايا عبد الله بن مسعود تهيا كده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله زوا كرتي وانا هنا تكلم لفظا ده من كرتا عشان ادل وعليكم السلام wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta ɗaya da ta biyu da ta uku har zuwa ta shida a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi amma na karanta su a haka dama saboda wanda ba da littafin kage da ya samu kasir kuma zai ji su gaba ɗaya har ya je ya iya ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya ko mutum bai iya arabiya ba zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma ballanta na kuma tahiyya ba karanta tahiyya bai yi ana sirranta ta ne wa alaikum salam to madam ya yi dogaran wa'anda kuma suka sauka ta tahiyya yadda idan ba a yi shi ba a ne ya su da tafi zai zo a cikin sujudus sahwi zai zo a cikin babi na sujudus sahwi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncin sa annabi ya sunnanta ayi wannan sujudus sahwi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mimi sujudus sahwi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake sujudus sahwi farilla ma ana yin sujudus sahwi akwai bambanci ko tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakan gare sai kayi shi dole ka fahimta ku abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Fadala ibn Ubay ibn Nafis ibn Qais ana yi masa alkunya Abu Muhammad al-Ansari ka san ita alkunya sunna ce a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa kana kwanan shago kace sunanka Abu Ammar shikenan mu rinka kiranka Abu Ammar ga Aisha ana ce mata Umma Abdullahi ko ta bayarwa ba aka yi jingina mata Abdullahi dan yayarta Asma'u binti Abi Bakar Siddiq da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunan sa gatsai da sai in ka san dan sa sai ka ce masa Abu Fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi sai ka ji sun ce Malik ibn Anas wannan sai ya Malik sai ya Aba Abdullahi ya Aba Abdullahi ya baban Abdullahi duk haka suke Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id wana ce ya Aba Abdurrahman haka zaka ji suna kiran junan su an fahimta ku وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال فضالة بن عبيد يتي
وانا عبيد 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 لابد ان زاجي ركي نمكونا اوكو كما لوكا تيري دا من تبجي اوانا كراتو سيوا جيروا واتو اينشين باين لمن ينا جيروا اباين لمن alce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jiyar da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masallaci wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma yazo ya irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewar sa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci dan ba naka bane ba dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata kai wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka kuma ka samu wadansu mutane da kai da imanin su da takawarsu ka zama kai ma memba ne ka hadu kai da su ku zanto wadansu jami'an kula da wannan masallaci ta yadda komai za a rinka yin shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna an fahimta da kyau ko to wannan shine ya kamata ayi amma mutum yazo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba ko kuskure mutane suka yi bai halatta baka zo ka tashi kana musu surutu idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka amma idan mas'ala ta faru ta addini to kuma ba kyale za a yi wannan ya fadi ra'ayin sa wannan ya fadi ra'ayin sa ba sai a bar limamin masallaci da taimakon wadansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska ko ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje a cikin harkar addini kawai abinda ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan dan haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakanin sa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacin sa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa wannan mun sha yin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته أنكر حديثي دغ فضالة ابن عبيد من تشيني ابن عبيد ابن نافس ابن قيس انا كيران ابو انا مثل كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي ان قبيله الاوس فضالة ابن عبيد كي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته annabi sai da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa walam yahmadillah bai yi godiya ga Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba fa qala sai yace ajila hadha kai wannan yayi gaggawa da yawa thumma da'ahu sannan sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa thana'i alayhi yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima sha'a sannan ya addu'a da abin da ya so an gane ku wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya amma kun ya karanta tahiyya wanda take shi godiya ga Allah da yabo ga Allah at-tahiyyatu lillahi as-salawatu was-tayyibat ayyamakon yayi wannan bai ba idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi ayyamakon yayi wannan duk bai ba sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi wanda bayanin sai zo nan gaba bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi to kuma zaka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma an fahimta ko to daga nan kuma sai kai addu'a tabbatacciya daga annabi shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi su ma bayanin zai zo nan gaba to shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba bai yi salati sai yayi wannan gaba daya me yawa saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini sai annabi ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa abinda za ka yi shine nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah ka yi salati ga annabi sannan ka yi me sannan ka yi addu'a an bayyana ku sun mai da ubi mata sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan hukuncin yin salati shi ma wajibi ne saboda annabi ya yi umarni da kalmar qulu wanda bayani zai zo nan gaba da wannan ne malamai duk suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka musamman Imam Shafi'i cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum yayi akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace ta kamata salatin ta hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka haɗa ta da salati a ciki sannan tahiyya ta cika kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Khairil Anam wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Thalaba al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari kala yace kala Bashir ibn Sa'd yace ya Rasulullah amarana Allah an nusalli alayka Allah ya mana umarni mu yi maka salati da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wannan shine umarnin ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku sallama mata Allah ya yi umarni mu yi maka salati fa kayfa nusalli alayka ta yaya za mu yi maka salati wato wannan ke nuna ladabin sahabbai sun san menene ma'anar kalmar salati kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta sai suka ce kaifa nusalli alayka yaya za mu yi maka salati wato hadha su'alun anil kayfiyya kenan kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya kaifa nusalli alayka fasakata sai annabi ya shiru sun makala sannan sai yace qulu shi ma sai da aka yi masa wahayi wama yasiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabiyyun bighayril wahyi la yatasarrafu qulu kuce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid yace wannan shi zaku fada in kun tashi yin salati wassalamu kama alimtum ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani wannan ya nuna ya koya musu sallama tun da can kenan wassalamu kama alimtum sallama kuma yadda kuka riga kuka sani haka za ku amma salati ga lafazin da za ku wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya ruwaito wa zalib ibn khuzaima fihi fa kayfa nusalli alayk idza nahnu sallaina alayka fi salatina ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah yanzu a wajen sallah da zaran na ce annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi wasallam yanzu kun yi annabi salati amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar, qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko kayi shi ko kuma kayi wani daban, dan idan na ambatan annabi ne, dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati, yace al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya, marwaci shine wanda aka ambace ni bai min salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambaci sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam, to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala zuwa karshe ba, dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace, in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraj, to a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ko? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah suka ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lallai ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ka'idar salatin da annabi ya koyar ana masa salati ana yi wa ahalul bait salati, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar. An fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake kenan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka kin karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi, dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan, duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to yayi da lafazin da ba shi ne annabin ya koyar ba. Duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda za mu karanto ɗin nan yanzu, to yayi da wani lafazi da ba wanda ba shi annabi ya koyar ba. Daga cikin lafazin da annabi ya koyar ga su kamar haka: farko allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم النبي ده كان سيكسانتي هنا يوا كان صلاتي ده wannan lafazin shi da kansa yawa kan salati da wannan lafazin. Wannan riwaya Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin, kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim in banda kalmar ahli baiti. Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kun ji nabi kenan ko? Bambanci lafazan ba su da yawa. Na uku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wato can akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala, sai dai ali Ibrahim kawai. Na hudu, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabiyar, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Na shida, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Na bakwai, na karshe, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waɗannan lafazza guda bakwai dukkan su tabbata su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka haddace daya kai taiwa annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila, baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi. In ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi, in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur, haske bisa ga haske kenan. An fahimta ku? Saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar, ba wai su haddace ne himmarsu ba, ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam Dar-Qutni, manyan malaman hadisi na da, irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi, suka koyo hadisi, idan suka dawo gida sai su zauna, a ce ba za ka sake fita karatu ba, ce a sai na duba naga kowanne hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita. Sai su zauna kowanne, eh wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mutumin aiki da shi, wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mutumin aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai, sun ga duk abin da Annabi ya koyar sun taɓa yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba, sai suka shiga neman kuɗi. Ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su